بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: أما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يؤكل من النصوص والآثار أو يؤكل بمجرد القياس والاعتبار. ثم إذا خالت الظن والغلط في العلم هوى النفوس ومناها في العمل، صار لصاحبها نصيب من قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذا سبب ما خلق الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم والظلم في نوع العمل. فبجهله يتبع الظن، وبظلمه يتبع ما تهوى الأنفس. ولما بعث الله رسله وأنزل كتبه لهدي الناس وإرشادهم، صار أشدهم اتباعا للرسل أبعدهم عن ذلك، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادواء وانا مسلا تشيمي البركة مسلا تشمو دبو أنا قوفر قورا أتشكين غرنك سنة أيو تلاتة درالة ربا bakwai ga watan Jumada Saniya, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432, wanda kuma ya zo daidai da 10 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2011. A wannan majalisi mai albarka, majalisin karatun Bughyatul Mushtaq fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, wato majalisin da muke sharhin saƙon da Ibn Taymiyyah ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine majalisin mu na 28 a jerin gwanan majalisan mu a wannan masallaci mai albarka. Wannan shine na 142. Satin da ya gabata mun saurari bayanan da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi dangane da sanin abin da ya shafi dalili na Al-Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko mu ce dalili na Al-Qur'ani da hadisan da aka ruwaito shi da aka ruwaito su daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Al-Qur'ani dai, kamar yadda kowa ya sani, abu ne wanda yake ya tabbata ta hanyar tawaturi, wato an ruwaito shi ta hanyar ganganku. Kowane harafi daga cikin harufan Al-Qur'ani ya tabbata bitawatir, babu shakka, babu kokonto a cikin kowane harafi daga harufan Al-Qur'ani. Saboda haka shi wannan batu an gama da shi. Abin da ya shafi hadisai da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, akwai hadisan da suke mutawatira wanda sun zo ta hanyoyi daban-daban daga sahabbai daban-daban, malamai daban-daban. Wannan su ma babu kokonto, babu buƙatar bincike a kansu. Sannan akwai hadisan da suke sun zo ta hanyoyin da suke ahad ne, wato ta ɗaiɗaikun hanyoyi wanda ba su kai yawan tawaturi ba. To wannan za ka iya kasa su gida biyu, akwai wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar amintattun malamai nagartattu waɗanda ake karɓar ilimi a wajensu, sannan ya cika sharuɗan da ake buƙata ga hadisi kafin ya zama sahihi. To wannan hadisi ne sahihi tabbatacce wanda wajibi ne ga mutum ya ƙudurce gaskiyar hadisin da kuma aiki da shi. Sannan akwai wanda ya zo ta hanyar da bata inganta ba, saboda ta rasa wani sharaɗi daga cikin sharuɗan inganci. To wannan hadisi ne wanda yake mai rauni. Idan an samu wasu dalilai waɗanda suke nuna cewa wannan raunin ba zai yi tasiri ba, to shine hadisin yake ƙara samun matsayi, a ƙara ɗaga shi sama har ya kai hadisi hasan. Idan kuma ba a samu ba, to yana nan a cikin da'irar hadisin da yake za'ifi. To dukkan waɗannan dalilai na Al-Qur'ani da sunna mutawatira da sunna ahadiyya, dukkaninsu akan samu abin da yake dilalarsa, wato ma'anarsa ta fito ɓaro-ɓaro ƙarara, wanda kowa ya ji zai fahimci cewa ga abin da ake nufi. Kamar talatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila. Wannan lissafin baya buƙatar zuzzurfan nazari da tunani da bincike ba mun kafin a fahimci shi. Uku a tara da bakwai ya zama goma. Allah ya ce tilka asharatun kamila, kamar haka magana cewa take a fili ɓaro-ɓaro ƙarara, wanda kowa ya ji zai fahimce ta, baya buƙatar ijtihadi, dogon nazari da tunani. Akwai kuma wanda ma'anarsa tana buƙatar ijtihadi wajen tantance ma'anar, wanda malamai sukan yi saɓani akan bayanin wannan ma'ana. Kamar faɗar Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, matan da aka saki suna zama wato ƙur'i uku. Ƙur'i ɗin nan a Larabci ana amfani da kalmar ƙur'i wajen tsarki, ana amfani da shi da ita wajen haila. To wacce ma'ana ce a nan Allah yake nufi? Quru bi ma'ana al-athhar, ko kuma al-quru bi ma'ana al-hayd? To kaga nan malamai sun yi ta musayar ra'ayi da ainihin bincike da dalilai wajen su bayyana ma'anar da ake nufi. Kaga wannan ba za ka ce ma'ana ce wacce take daidai da tilka asharatun kamila ba, akwai bambanci. To haka nan su ma hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, akwai wanda dilalarsu dilala ce qat'iyya ko dilala zahira, akwai kuma wanda dilalarsu dilala ce zanniya, wacce malamai suke ijtihadi wajen fito da ma'anarsa. To malamai yake cewa babu yadda za a yi aya da aya su ci karo, ko aya da hadisi su yi karo. Wato in ka ce hadisi, anan muna nufin hadisin da ya tabbata, ya inganta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Babu yadda za a ce sun yi karo da juna, ko kuma sashinsu ya ƙaryata sashi. Al-Qur'ani baya ƙaryata junansa. Al-Qur'ani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yace yusaddiqu ba'dahu ba'dan wa la yukadzibu ba'dahu ba'dan, sashinsa yana gaskata sashi, sashinsa baya ƙaryata sashi. Kamar yadda Ubangiji madaukakin sarki yace Allahu alladhi nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan. Ma'anar mutashabihan shine yayi kama da juna. Abinda yake farkon Qur'ani baya warware abinda yake ƙarshensa, abinda yake ƙarshensa baya warware abinda yake farkonsa. Abinda duk yazo da shi sashinsa yana gaskata sashi. To haka nan hadisan da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta warware Al-Qur'ani, sai dai su tabbatar da abinda Al-Qur'ani yazo da shi na ma'ana, ko su ƙara bayani akan wasu gurare da suka zo a dunkule a cikin Al-Qur'ani. Idan aka samu wani abu na saɓani tsakanin hadisi da hadisi, ko tsakanin wata aya da hadisi, to wannan saɓani ne na zahiri, amma ba na hakika ba. Abinda ake nufi na zahiri, kai a kwakwalwarka ne kake ganin sabanin, amma da zaka koma zuwa ga waɗanda Allah ya ba su ilimi, to zasu tantance maka kowanne da ma'anarsa, kowanne da bigiransa, su nuna maka kowanne ga mahallinsa, ga inda zaka aje wannan, ga inda zaka aje wancan. A wannan mun yi misali a satin da ya wuce akan wasu hadisai wanda suka zo da irin wannan ma'ana, ko kuma ka samu ɗaya hadisin ya inganta, ɗaya bai inganta ba, wato ka samu ɗaya daga cikinsu ya inganta, ɗaya kuma da ya saba masa bai inganta ba, kaga wanda bai inganta ba wujuduhu kala wujud, da shi da babu duk ɗaya, haka ba za a ce hadisai biyu sun yi karo ba ko sun warware junansu, domin ɗaya ne ya tabbata hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama, ɗayan bai tabbata ba, kamar yanda hadisin Ammar wanda yana cikin sahihaini, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa yadda zai yi taimama, ya ce da shi darbatul lilwaji wal kaffai, wato at-tayammum darbatul lilwaji wal kaffai, wato bugun ƙasa ne sau ɗaya ga fuska da kuma tafukan hannu biyu. Sannan sai ga wani hadisi na Ibnu Umar wanda yake cewa darbatani darbatun lilwaji wa darbatun lilyadaini ila almirfaqai, wato bugun ƙasa ne guda biyu, ɗaya a buga a shafi fuska, ɗaya kuma a buga a shafi hannaye zuwa gwiwar hannu. To kaga wannan hadisin ya saba hadisin Ammar. Hadisin Ammar yana cikin sahihain wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sau ɗaya ake bugun ƙasa, kuma fuska ake shafa da tafukan hannaye biyu. Hadisin Ibnu Umar ya nuna cewa sau biyu ake bugun ƙasa, sannan kuma a shafi fuska da hannu zuwa idon sawu, idon hannu zuwa gwiwar hannu. To kaga wannan ya saba ma wancan, ko dai wannan ko wancan. To amma bincike na malaman hadisi ya sa suka fahimci hadisin Abdullahi ɗan Umar bai inganta ba, wato bai tabbata ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abinda ya inganta shi ne hadisin Ammar. Saboda haka kaga a nan ba za a ɗauki hadisin Ibnu Umar a ɗauki hadisin Ammar da shi ba, ko a kore hadisin Ammar da shi. Don haka wannan koda kuwa a zahiri kamar dalili ne, to ba dalili ba ne, wanda shi ne maganar Ibnu Taymiyyah ta ƙarshe da yake cewa aw anna ba'dahu rajihun yajibu ittiba'uhu wal akhar marjuhun laysa bi dalilin fil haqiqa wa in kana fi adh-dhahiri dalilan. To ko sashen dalilin ko sashen hadisin ya zamana rajihun ne, wato shine wanda ya rinjaye, wajibi kuma a bi shi, a yi aiki da shi. Dayan kuma marjuhun ne laysa bi dalil, wato wanda aka rinjaya ne, wanda bai zama dalili ba, fil haqiqati a haqiqa, wa in kana fi zahiri dalilan, ko da a zahiri za a ga shi kamar dalili ne, amma a haqiqa ba dalili bane, tunda bai inganta ba. Shi yasa a ka'ida ta ilimi, idan za ka yi hujja da hadisi, to ya kamata ka binciki ingancin hadisin kafin ya zama hujja. In ka bincika ka samu malaman hadisi sun inganta shi, to a lokacin kuma sai ka yi hujja da shi a bugiran da kake so ka yi hujja da shi. Duk da nan ma akwai sauran rina a kaba, domin za a iya zuba a ga cewa kuma hadisin inda ka sa shi ba na ya kamata shi ba mahallinsa ba ne, amma dai hadisin ya tabbata. To wannan yana daga cikin abubuwan da suka haifar da saɓani tsakankanin malamai a kowane zamani, a kowane lokaci, a kuma cikin kowane fanni. Malami, wani malami ya yi hujja da hadisi sahihi, wani malamin ya saba mata a cikin wannan mas'ala ya yi hujja da hadisin da ba sahihi ba. Kaga idan bincike ya tabbatar mana da cewa malami na farko ya yi hujja da hadisi sahihi, kuma hujjarsa ta zama zahira, to shi ya kamata a bi. Malami na biyu kuma a bar maganarsa, a nema masa gafarar Allah. Wannan shi ne abinda ya kamata, kuma wannan ya faru da yawa a cikin abin da ya shafi hukunce-hukunce. To sai malai ya ci gaba da cewa amma ghalatun nasi fali'adami at-tamyiz baina ma yuqal min an-nusus wal athari aw yuqal bi mujarrad al-qiyas wal i'tibari. Yace amma abin da yake faruwa na kurakuran mutane yana faruwa ne saboda rashin bambance tsakanin abinda aka fahimto shi daga nassi da hadisai, wato aka fahimto shi daga nassussuka da ruwayoyi, da kuma abinda aka fahimce shi daga kiyasi kawai, wato kiyasi da izina. Thumma idza khalata adh-dhanna wal ghalata fil ilmi hawa an-nufus wa munaha fil 'amali sara li sahibiha nasibun min qawlihi ta'ala in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus. Sannan kuma idan wannan zato da wannan kuskure aka samu san zuciya ya gauraya da shi, wa munaha fil 'amali da gurin zuciya wajen aiki, sara li sahibiha nasibun min qawlihi ta'ala, sai ya zama mai wannan wato zuciya yana da wani kaso, wani rabo daga fadar Allah ta'ala, in yattabi'una illa dhanna, da yace ba komai suke bi ba face zato, wa ma tahwal anfusu, da abinda zukata suke sha'awa. Wato malam yace da dama mutane suna samun kuskure ne wajen rashin bambance abinda daga nassi da riwaya aka samo shi, da kuma abin da kiyasi ne kawai. Kun san matakan kafa hujja, wato Al-Qur'ani da Sunna, wannan su ne mataki na farko, su ne na koli kuma, Al-Qur'ani da Sunna. Sannan mataki na biyu ijma'i, wato malamai su haɗu, musamman ijma'in sahabbai a kan mas'ala, su haɗu a kan cewa abu kaza ga hukuncinsa, ba a samu wani wanda ya saba ba. Sannan kuma mataki na uku shine kiyasi. Kiyasi shine wata mas'ala ta zo wacce babu wani nassi karara a Al-Qur'ani ko hadisi da yayi magana akan wannan mas'ala, amma akwai wasu mas'aloli da Al-Qur'ani da hadisi ko Al-Qur'ani ko hadisi ya zo da su wanda sun yi kama da wannan mas'ala da ake bincike akan ta. Wato akwai wani guri da ya hada su, akwai wata kamanceceniya da suka yi. To sai malamai su riskar da hukuncin wannan mas'alar da ba a samu nassi a kanta ba da mas'alar da take da nassi a Al-Qur'ani ko a hadisi. To wannan shi ake kira kiyasi. Wato shi ake kira kiyasi, ka dauki abinda nassi karara ya zo a kansa da kuma wanda nassi bai zo ba, amma kuma akwai abinda ya hada su, akwai abinda ake cewa al-illa, ilhaqu hukmi al-far'i bil-asli li-illatin jami'atin bainahuma. Ka riskar da hukuncin reshe da asalinsa da tushensa, amma da wani dalili ko da wani kamanceceniya da ta haɗa tsakaninsu, da wata illa wacce ta haɗa tsakaninsu. Wannan bincike ne mai zurfi wanda malamai suke yin shi a babin kiyasi. To kiyasi hujja ce a gurin jumhurin malamai, wato jumhurin malamai, ɗaukakin malamai masu yawa sun tafi akan kiyasi hujja ce. A kiyasta wannan da wannan domin a fitar da hukuncin abinda babu mas'ala, babu hukunci a cikinsa. Wanda suka yi inkarin kiyasi su ne az-zahiriya, mabiya mazhabar Dawud ibn Ali az-zahiri. Su wannan ba su yadda da batun kiyasi ba, sun ce ko dai a samu hukuncin ɓaro-ɓaro, ko da yake abinda suke cewa babu ma wani abu wanda babu hukuncinsa ɓaro-ɓaro, sai dai kawai ƙwaƙwalwar mutum ta kasa gano mata, amma akwai. Saboda haka suka yi inkarin kiyasi gaba daya. Al-qiyas kamar yadda yake cewa al-qiyas kullu inda na ba ta Ibn Hazm, ce duk kiyasi mu a gurin mu ba gaskiya bane, kun san kiyasin iri iri ne. To shi gaba daya ba wani kiyasi ma da ya yadda da shi, duk da cewa malamai sun ce a hakika Ibn Hazm ya yadda da qiyasul aula ko al-qiyasul aulawi, wanda shine mafhumul muwafaqa, kamar anda Allah madaukakin sarki yake cewa dan adam game da iyayensa, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kada ka ce wa iyayenka uff, wato kada ko tsaki kai musu, ka nuna kosawarka game da umarni ko hadi da suke yi maka ko wata bukata da suke nema a wajenka. Kada ka nuna kosawa, ka gaya musu kalmar da take nuna haka, kamar kai tsaki ko ka bata fuska. To kaga abinda nassi yazo da shi, wala taqul lahumā uffin, shin ya halatta ka dake su, ya halatta ka zage su, ballantana ka kashe ɗaya daga cikin su ko kashe su? Babu shakka ba wanda zai ce ya halatta. Da Ibn Hazm da malamin sa Dawud ibn Ali az-Zahiri da duk wanda suke mabiya wannan mazhaba suka ce ba kiyasi ba za su ce ya halatta ka dake su ba tunda Allah bai ce ka dake su ba cewa ai kakkai musu tsaki ko ka nuna kosawa gare su haka bai hana duka ba ba za su faɗa haka ba tunda har ya hana cewa kalmar uf min babu aula min babu aula ya fi cancanta a hana duka tunda duka ya fi kalmar uf ballantana kuma a ce ka kashe su haka dan da Allah yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wanda duk suke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci ba komai suke ci a cikin su ba sai wuta wato wuta balbal suke ci innama ya'kuluna fi butunihim nara to kaga anan ubangiji ya hana cin dukiyar maraya to sai mutun ya ce to tunda anan dukiyar cin ta aka hana amma ai ba a hana a ainihin kona ta ba misali ba a hana a zuba ta a ruwa ba ko a lalata ta ai cewa akai ya akuluna ba a ce ya harikuna ba ce saboda haka cin aka hana amma abinda ba cin ba kamar mutum ya lalata musu dukiya ko ya kona musu dukiya wannan babu komai wannan babu mutumin da zai faɗi haka kowace irin mazhaba yake bi tunda har aka hana ka ci wanda ci amfana ne da dukiyar karan kanka aka ce kada ka kada wato ka kuskura ka taba dukiyar su cikin abin da zai maka amfani to ina ga kuma wanda zai dauka ya lalata shi bai amfana ba kuma bai ba musu kai su ba kaga min babu aula wato a hana shi to duk wannan Ibn Hazm shi ma ya yarda da wannan shine mafhumul muwafaqa wanda wasu malamai suke kiransa al-qiyasul awlawi ko al-qiyasul jali duk da cewa ko ba malamai da dama suna cewa wannan kawai ana kiransa kiyasi ne amma fi hakika ba kiyasi bane don baya bukatar ijtihadi ba bukatar sai ka wahalar da kanka wajen bincike da tunani kafin ka gano shi da zarar aka gaya maka za ka fahimta mutumin da aka zo aka same shi yana dukan iyayensa aka karanta masa fadar Allah wala taqul lahum uffin zai fahimci wannan ayar hani ne ga abin da yake na duka ba zai ci to ai ba a ce ka inda ke su ba ba wanda zai kawo wannan fahimtar a kansa to saboda haka kiyasi yana zuwa a martaba ta uku ko mu ce martaba ta biyu a martaba ta uku na bayan alkitabu was sunna wasu malamai suna cewa alkitabu thumma sunna amma abin da yake magana mafi inganci shine alkitabu was sunna a hada ciki sannan kuma al-ijma sannan al-qiyas sannan kuma sauran dalilai wanda aka saba a kan su da yawa sabani mai yawa kamar abin da ya shafi al-masalih al-mursala al-istihsan al-istishab da sauran su waɗannan kuma za su biyo baya to wasu mutanen ba sa bambance mas'alar da aka gina ta akan nassi da mas'alar da aka gina ta akan qiyas in suka tayi sai su musu kudin goro babu shakka mas'alar da aka gina ta akan nassi baro ta fi karfi kan mas'alar da aka gina ta akan qiyas domin shi kiyasi ana iya dace ya zama na ya zauna sosai ba wata matsala a kansa ana iya kuma samun matsala a cikin kiyasi domin kiyasi ijtihadi ne an tsa shi kwa nafsi wannan hukunci ne wanda yake babu wato hannun dan adam a ciki babu ruwan dan adam a ciki Allah ne ya ce kaza kawai za a yi shi kenan shi yasa za a ga ababin ibada abinda ya shafi bautar Allah sallah yadda za ka yi sallah ko yadda za ka yi azumi ba a ijtihadi a nan ana ijtihadi ne fil ahkam fil mu'amalat amma ba fil ibadat ba ba za a ce ana a kiyasta ibada iri kaza da iri kaza a samo da wata ibada daban ba kamar yadda muke ta fama da yan bid'a ce to tunda annabi ya yi kaza misali ya ce maka to tunda annabi ya yi azumi na ran litinin kenan ya halatta mu taron maulidi kaga wannan kiyasi ne a babin ibada tunda ya yi azumi maimakon ya tsaya kan azumin shi ma ya rika yin azumi don ran litinin ina ga wannan ya zama masa wato yana ganin akwai wahala a nan ka za a ci din litinin kenan tsawon shekara din litinin azumi zai iya ba amma wani abu da zai yi sau daya a shekara wannan kuma a cikin abin nan a hole a more a yi kaɗe kaɗe a yi raye raye a yi ce ce sai ga cewa wanda ya fi masa sauki kuma ya fi dacewa da son zuciyarsa to kaga a nan kiyasi ne wanda yake ma maran ma'ana a cikin kiyasin ma wannan kiyasi ne maran ma'ana haka ba a kiyasi a babin ibada kace tunda an halatta kaza to an ci kaza ibada ne to ai abu kaza ma zamu iya kwatanta irin abu kaza mu yi ta ba wannan ba zai yi ba a babin ahkam muamalat halan da ake samun kiyasi to wasu ba sa tantancewa tsakanin mas'alar da ta tabbata da nassi da mas'alar kuma da kiyasi ne sai kaga sun kwama su sun hada su guji guda sun musu wato kallo iri daya yadda za su yi mutum inkari a mas'ala ta nassi haka za su yi masa inkari a mas'ala ta kiyasi wanda bai kamata ba mas'alar da take ijtihadi ne na malamai to bai kamata a zama akwai inkari a ciki ba kamar yadda za ka yi inkari a mas'alar da ta tabbata da nassi wannan dai yana daga cikin fiqh al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ba za ka daidaita tsakanin mas'alar da nassi ne ya zo da ita ya ce kaza 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 ga yadda ake yin shi da kuma abinda babu nassi illa iyaka malamai dai sun yi kokarin su yi istihadi su gano hukuncin tana yiwa su dace tana yiwa kuma a samu kuskure tana yiwa su yi ittifaki tana yiwa su yi sabani to wannan ba za ka daidaita wannan da wannan ba to shine nan malam yake cewa mutane ana samun kuskure wato a tare da su wajen rashin bambanci tsakanin masail wato mas'alolin da suka tabbata da nassi da riwaya da kuma mas'alar da aka fahimce ta hanyar kiyasi kawai kiyasi da al'itibar duk abu guda ne wato duk abu guda yake nufi shi yasa za ka ga a babin kiyasi suna hujja da fadar Allah fa tabiru ya ulil absar shi yace wa atabiru ku yi izina ku yi lura ya ku masu hankali sannan malam yace to bayan an samu kuskure da zato sannan kuma wani abu ya zo ya haɗu da wannan kuskuren da wannan zaton wanda zai ƙara munana abin shine hawan nufus wato ya zama na akwai wani abin da ran mutum yake so wato abin da ransa take so sai kuma ya dace da wannan ijtihadin wanda yake kai to anan galibi akan samu rashin adalci akan samu rashin adalci mutum ba zai kalli abubuwa ba kallo na adalci kallo na insaf saboda ya zama yana da hawan nafs domin abubuwa guda biyu su ne suke bata zamantakewa ta al'umma musamman ta musulmi wato abubuwa guda biyu su suke bata zamantakewa ta musulmi albaghyu da kuma hawan nafs wato albaghyu shine wato wuce iyaka wajen zalunci wajen neman haƙƙi garin neman haƙƙin ka ma ka shiga haƙƙin wani garin neman haƙƙin ka ka cuci wani wannan shine baghyu sannan hawan nafs shine neman tabbatarwa da kanka abinda kai zuciyarka take so da karkata zuwa ga abinda ya dace da san ranka wannan su suke haifar da kace nace da tashin tashina da rashin zaman lafiya da tafarraka tsakanin al'umma inda kowa zai tsaya inda iyakar da shari'a ta aje shi wato zai tsaya daidai haƙƙinsa da aka ce wannan shine nashi sannan kuma ba zai yi son zuciya ba zai karkata inda gaskiya take ko da kuwa gaskiyar nan ta saba wa abin da yake so ta saba ma wani nashi na kusa ta saba abin da iyayensa suke kai ko malamansa ko mazhabarsa ko ɗariƙarsa ko ƙasarsa to kaga in aka samu wannan to babu shakka za a samu daidaito tsakanin mutane shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ubangiji yace ya ku wadanda suka yi imani kunu qawwamina bil qist ku zan masu tsayuwa da adalci tsayuwa daka da adalci wato ku rike adalci duk inda ku tsaya ya zama tare da ku tare da adalci kuke tsaye shine ma'anar qawwamina bil qist shuhada lillahi masu ba da shaida dan Allah su ce abu kaza shine daidai abu kaza ne ba daidai ba ku yi wannan dan Allah walau ala anfusikum ko da kuwa ga kawo kanku ne abin nan da zaka yi shaida da shi ya saba wa son zuciyarka to ka faɗa ce a gaskiya duk da dai ni ba haka na so ba amma dai abin nan haka yake wannan shine gaskiya walau ala anfusikum aw al walidain ko da iyayenka suna kan abu amma kai fahimci ba gaskiya bane to ka shaida cewa abin nan ba gaskiya bane kaga kenan iyaye malamai wasu manyan shugabanni ko menene matukar dai abin nan shine gaskiya to kace wannan abu shine gaskiya ko da ya saba mu abinda waɗannan suke kai wal aqrabina ko ɗan uwanka wanka ko kaninka ko babbanka ko kawunka ya zama da kai shaida dan Allah kawai in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima ko da ko wanda zaka yi shaidar ya ci moriyar shaidar ka mai kuɗi ne ko fakiri ne kada ka dubi wannan kada ka dubi samun sa kace to bara in ba da shaida saboda yana da wato yana da wadata zan mori wadatar sa in har dai shaidar da ta dace da abin da yake so ko kace a fakiri ne wannan in ma na ba da shaidar da zata dace da abin da to ba wani abu zan mora ba a jikin sa kada ka dubi wannan ka dubi Allah shi yafi cancanta shi yafi cancanta yace in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'u al-hawa an ta'dilu kada ku ce za ku bi san zuciya ku yi adalci shi kaga abin da yake hana ayi adalci shine abu san zuciya in ka bi san zuciya to ba za ka yi adalci ba wala tattabi'u al-hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana ma ta'maluna khabira in ku ce za ku juye baya ku kawar da kai in za ku kawar da kai ku bijire to ku sani Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa wannan ba karamar gargadi ne da jan kunne da razanarwa ba da abin da zaka yi Allah ya sani to galibi hawan nufus wato tana tare da mutane illa iyaka idan akwai tafawut wato ta wani tafi ta wani tsanani wani yafi wani san zuciya amma dai sai ka samu san zuciya ko yaya yake ko mun kantarsa wato sai kai daga cika yaki abinda ake kira hawan nafsi wato san zuciya zaka ga wato ana rigima da babanka ko malaminka wato zaka ji dai a zuciyarka ka fi san a ce babanka ne mai gaskiya ko malaminka ne mai gaskiya wannan dole zuciyarka za ta so haka ba za ka so a karan farko a ce malaminka baya da gaskiya ba to mas'ala ce ta kashi tsakanin malaminka na sunna da wani malamin bid'a to aka yi rashin dace kai malaminka a nan an ka da shi wato bai da dalili dan bid'an kuma yana dalili ce mas'ala ce a fiqhu kai malaminka ya ce kaza dan bid'a kuma ya ce kaza kuma kai malaminka baya da to a karan farko zaka so a ce malaminka ne akan daidai zaka so haka sai ka yaki zuciyarka kwarai kafin ka fito kai ikrari cewa eh gaskiya dai duk da dai malami na ne wani to amma anan dai gaskiya wani ya fi shi dalili sai ka yaki zuciyarka wato watakila ka rika jin cewa ina ma a ce waccan magana da dan bid'a nan ya faɗa ita ce malami na faɗa wannan kuma da malami na ya faɗa ya kuskure waccan dan bid'a ita ya faɗa sai ka ji kana son haka to kaga wannan wani nau'i ne na hawan nafsi to kakka bari ya maka tasiri ko kana bincike akan wata mas'ala ta ilimi ka riga ka yi fatawa ka ce wa mutane kaza sai kuma ka buƙaci kai ƙara bincike akan mas'ala to yayin da kake bincike a cikin mas'alan nan fa zuciyarka ta fi san kai ta gano wasu dalilai wanda za su ƙarfafi bayanin da kai ba za ka so ka rika cin karo da wasu ayoyi ko hadisai da suka rushe fatawarka ba zuciyarka sai da tsarar ka ci karo da wani hadisi wanda ya saba fatawar da kai sai kawai zuciyarka ta rika ina ma bai inganta ba sai ka rika jin kawai so kake ka ga cewa ai bai inganta ba sai da kaga kuma an ce bai inganta ba sai kai wani gurin lumfashi yawwa to na wuce wannan kaga wannan wani nau'i ne na hawan nas sai kai da gaske ko kai hujja da wani hadisi sai kuma daga baya aka ce hadisin nan ka ƙara bincike akan sa to fa in ka je kana bincike fa ba wai zaka shiga da niyyar kawai ka ga hadisin nan bai inganta ba sai da ka riga ka faɗa so zaka yi a ce ya inganta to duk binciken da kake yi zuciyarka wato tana nuna maka ina ma a ce ya inganta duk wannan bayani da kaji wani malami yayi na sufan hadisin sai kaji bai maka daɗi ba to kaga wannan nau'i ne na na hawan nafs wani nau'i na hawan nafs sai ka yaki zuciyarka sa'ilin nan ka iya gallaba sa ka iya fin karfin sa to haka a cikin al'amura da yawa wato ba ma a cikin abin da ya shafi masail na ilimi ba wato ko kamar yadda muallimi a cikin at-tankil ko al-qa'id ila tasayil al-qa'id yake cewa za ka samu irin wannan hawan nafs din ana samun tsakanin jinsi da jinsi wato jinsi da jinsi kamar a ce ga wani malami da wata malama sun saba sai kaga mata sun fi san a ce malaman nan ce tai rinjaye wato ta kada malamin saboda me saboda wajinsu su daya suna ganin in har tai nasara to wannan nasara su ma za ta shafe su su ma za su dan samu wata falala ta wannan nasara a ce ashe mace ma ba dama to kaga ita ma ta shiga cikin wannan abin nan falalar shi yasa za ka ga yake cewa shi za ka ga in suka zo masail da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta saba wa sahabbai za su fi sha'awar a ce Aisha ce ta yi rinjaye a kan sauran sahabbai saboda in ta yi rinjaye ta yi nasara to falalar da ta samu su ma za su dan samu kamasho a ciki saboda jinsin su daya to kaga wannan wani nau'i ne na hawa yake cewa har ka ga malami in maka wato in makaho ne aka ce ga wata matsala da wani malami makaho ya saba ma wasu malamai shi wannan malamin makaho zai so a ce wancan makahon shi ya yi nasara saboda in ya yi nasara shi ma tunda sun yi tarayya da shi a wani abu shi ma zai samu wani nau'i na falala na falala a ciki to haka jinsi da jinsi na fata na launin fata a ce ga wani bakar fata ga wata farar fata suna tafka wata muhawara a wani abu na ilimi kai kana zaune bakar fata ne kana kallo wato ko ba a tambaye ka san ka fi supporting din bakar fata din ce me yasa kawai saboda kawai baka ba san shi baka san ina ya fito ba amma dai tunda bakar fata ne sai ka ji kajin sai ka rika jin ai don nasarar da ya samu kai ma ka samu wata falala tun dan uwanka ne bakar fata ka duba lokacin da wani limami a harami mai bakar fata al-kalbani aka sa shi wata shekara aka yi ta murna mutane suka yi ta murna ai an sa wani bakar fata kuma ya iya karatu duk ma ya fi shi iya karatu to ko ba haka bane ji kake haka din ne ko ba haka bane sai ka zuciyarka sai ta rika nuna maka ai haka ne sai ka ga cewa to ai tunda haka ne ma wani ma ya ce ai dan Najeriya ne haka kawai fa wani sai ce ai dan Najeriya ne to irin wannan zaka samu har a wajen ban to aka ce ga wani dan bal bakan fata a cikin farare sai ka ta fi so ya birge saboda kana ga in yayi wani abu da ya birge kai ma zaka samu wani kamashi to duk wannan nau'i ne na hawan nafs galibi in ya taso in ba ka yaki zuciya ba sai ga yayi maka tasiri to waɗannan abubuwa su suke kawo rigima su suke kawo tafarraka su suke kawo rashin adalci ka kewa abokin husumarka adalci saboda wata hawan nafs da take tare da ita shine malai yake cewa idan ya zamana shaci fadin da mutum zai gina ilimin sa akai ko kuma ilimin sa da zai gina akan kuskure za a yi rashin sa'a kuma ya jauraya da san zuciya wato gashi ilimin daman kuskure ne kuma sannan san zuciya ta zo ta haɗu da wannan da kuma abinda zuciya take so na aiki to sai kaga mutum ya samu nasibi wato a cikin fadar Allah in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus ba komai suke bi face zato da abinda zukatan su suke so malam yace wa hadha bi sababi ma khuliqa al-insanu alayhi min al-jahl fi naw'i al-ilm shi wannan kuma yana faruwa ne saboda irin abinda aka halicci dan adam a kansa na jahilci a cikin wannan nau'i na ilimi والظلم في نوع العمل da kuma zalunci a cikin nau'i na aiki wato Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam da jahilci ta bangaren ilimi da kuma zalunci ta bangaren aiki fa bijahlihi yattabi'u dhanna saboda jahilcin sa ne zai rika bin zato zai rika bin shaci fadi wa bizulmihi yattabi'u ma tahwa al-anfus da kuma zalincin shine zai rika bin abinda zukata suke so wato za ka ga ta fuskar ilimi saboda abinda ubangiji ya halicci dan adam da shi na zalunci wato abinda dan adam Allah ya halicci dan adam da shi na jahilci zaka ga yana bin zato sannan ta fuskar aiki saboda abinda Allah ya halicci dan adam da shi na zalunci sai ka samu yana bin san zuciya to kaga anan Ibn Taymiyyah yana ishara zuwa ga fadar Allah inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ألا يتي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض من بجرون أمانة دا سمي دا كسع والجبال دا دور وصو مكني مستوانا أمانة فأبين أن يحملنها سكا تبضاس الأوكابة وأشفقن منها سكا يطورا أوكا وانا أمانة wa hamala hal insan amma dan adam ya dauka yace ya ji ya gani shi zai iya wato kaga ya tare arado da ka ce shi zai iya abinda duwatsu da sama da kasa suka ce ba su iya bai ce shi zai iya innahu kana zaluman jahulan lalle shi dan adam ya kasance zaluman mai yawan zaluntar kansa ne jahulan mai yawan jahilci ne kaga anan Allah madauki sarki sai sifanta jinsul insan to jinsin dan adam da waɗannan sifofi guda biyu zalunci da jahilci to zalunci wato ba zai rabu da dan adam ba wato sai idan yayi imani da Allah gurgurdan imanin sa da sanin sa da girman Allah gurgurdan yadda zai rika nisantar zalunci sanan shi kuma jahilci gurgurdan ilimin da zai yi da sanin abin da Allah ya saukar na shiriya gwargwada yadda zai nisanci jahilci don haka idan akwai wani bangare na imani a tare da shi sannan akwai kuma wasu abubuwan da suke kishiyantar imani to gwargwadan abin nan da ya kishiyantar imani gwargwadan abin da aka samu tare da shi kuma na zalunci wato mutum sanda zai zalunci sai kwakwalwarshi ta mance girman Allah da girman hukumar Allah da tsananin kamun ubangiji sai ya tafi daga tunaninsa sannan sai ya zalunci inda lokacin da zai zalunci ya tuno haibar ubangiji da girmansa da tsananin kamunsa da cewa kuma baya kyale azzalimai duk wanda ya zalunci karshensa ba zai kyau ba to inda zai tuno wannan zai fasa amma sanda zai yi abin to sai ya manta da waɗannan abubuwa kaga gurgurdan yadda imanin sa da waɗannan abubuwa yayin rauni gurgurdan kuma da zalunci zai shigo to haka nan jahilci shi ma gurgurdan yadda zai yi ilimi ya san shari'a ya san shari'ar Allah ya san abinda Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam na shari'a gurgurdan da zai nisa da jahilci yana ƙara sani jahilcin na raguwa yana ƙara sani jahilcin na raguwa yana ƙara jahiltar wannan wato shari'a jahilcin na karuwa don haka kaga waɗannan abubuwa guda biyu tare suke dan adam waɗannan wato sanin imani da sanin Allah a zuciya da kuma ilimi su ne maganin waɗannan sifofi guda biyu shi yasa a wani guri cikin majmu'ul fatawa Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yake cewa wa amma qawlu man yaqulu al-aslu fil muslimin al-adalatu fa huwa batil yace maganar wanda yake cewa ka'ida ko asali game da musulmi wato ka'ida game da mutumin da yake musulmi ko mutanen da suke musulmi shine adala adalci yace wannan magana ba gaskiya bace wato za su ce al-aslu fil muslim al-adala to kaga musulmi kawai kaga adali sai idan daga baya ka binciko wani abu ya bayyana gare ka sannan ka kore masa adala din amma karan farko kawai shi adali ne to Ibn Taymiyyah ya ce wannan ba daidai bane ka ce al-aslu fil muslim al-adala wannan ba daidai bane bal al-aslu fi bani adam az-zulm wal-jahl ce asali ka'ida game da dan adam gaba ɗayan su shine zalunci da jahilci kama qala ta'ala wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula yace wa mujarradu takallumi bi shahadatayn dan yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya fadi wadannan kalmomi su kadai la yujibu intiqal al insani an az-zulm wal jahl ila al adl fadar waɗannan kalmomi guda biyu shaida guda biyu kalmar shahada dinnan ba za ta sa mutun ya tashi daga zalunci bai koma adalci bai koma adali wato ba zai raba shi da zalunci zuwa adalci sai kuma wani abu na sifantuwa da ilimi da imani ya biyo baya sune za su raba shi su nisanta shi daga zalunci da jahilci amma ba kawai dan yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shike ya zama adali ba shi yasa a babin shahada wato idan ana neman shaida a kotu to ba shikenan a ce aje a nemo musulmi ya shaida ba a ce saboda ce kace ai saboda musulmi ne ko kawai hanya da ka gamu da mutum kai musulmi ne eh me zai nuna min kai musulmi ashhadu an la ilaha illallah wa anna to zo kai shaida kaga ba za ka faɗa haka ba wato sai an yi bincike an gane cewa eh adali ne menene ake nufi da adali shine wanda galibin lokutansa galibin yanayinsa yana gudanar da shi ne cikin biyayya ga Allah to galibu ahwalihi fi ta'atillah ba wai in an ce mutum adali bane ana nufin baya sabo ko baya kabira abinda ake nufi ayyukansa na da'a sun rinjaye ayyukansa na laifi idan ya mai laifi to nan da nan zai faɗa ko ya tuba ya koma ga Allah ya nemi gafarar ubangiji amma wannan bai hana kuma wata rana shedan ya rude shi yayi wani saban wannan ba zai fitar da shi daga adala ba to kaga shi yasa idan za a bayar da shaida a cikin al'amura da ake buƙatar adali to ba kawai zuwa ake a nemo musulmi ba a ce ga wannan musulmi ne al-aslu fil muslim al-adala ko a ce tunda dai ba a san halinsa ba a ce tunda dai ba a majhulul hal ne to kawai mu ɗauka adali ne ba a yin haka duk wanda za a kawo a gaban alƙali a ce gashi shine shaida cikin wannan mas'ala din sai alƙali ya nemi wanda ya san shi shi kuma wanda ya san shi din sai ya zama shi ma adalin ne ba kawai a ce kai waye dan uwa kawo wani suna a ce to shikenan a kira wannan kira shi ya ce eh na san shi adali ne sai shi ma mai shaidar ba adalin bane to wanda duk zai tazkiya ta adali sai ya zama sananne ne to sai ya zama sananne ne sai eh na san wane mutum ne mai kula da sallolinsa tare ma muke sallah kuma ba wanda zai tume shi da zalunci ko ta'addanci ko shaye-shaye ko sata ko zinaci ko wani abu irin wannan ya yi masa irin wannan shaida ce zamanmu da shi daɗi ba a san wannan tare da shi ba illa iyaka ma abinda ake gani a zahirinsa salaha to shi kenan da wannan za ku yi aiki amma ba a samu wannan ba to aje shi gefe ba yake bayana nuna tuhuma ba akwai bambanci tsakanin ka tabbatar da wani adali ne da kuma ka tuhume shi ba a tuhumar mumini ko musulmi sai in abin tuhumar ya tabbata to amma rashin tuhumar sa kuma ba shine zai saka ce adali ba an gane adalci shine wasu sifofi ne za'ida ala adamul ilmi da halin muslim ba shine adala ba kace tunda dai wannan bako ne ba a san ma yanayinsa ba kawai adali ne a'a kuma kasancewar ba a sa shi cikin sahun adalai ba ba shi yake nuna kuma ba adalin ba ne don tayiwa kuma bayan an yi bincike a gano adalin ne an fahimci wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yake nufi da yake cewa maganar a ce al-aslu fi al-muslimin al-adala yace wannan ba daidai ba ne al-aslu fi bani adam dan adam duka al-aslu fihi adh-dhulm wal-jahl domin fadar Allah innahu kana zaluman jahula kawai kalmar shahada ita kadai ba za ta fidda shi daga wannan az-zulmu da jahilcin ba yana nisantar zalunci ne gwargwadon abin da yake da shi na imani kuma ya nisanci jahilci gwargwadon abin da yake da shi na ilimi wato wannan shi yasa za ka ga wani ba ma imani ne yake hana shi zalunci ba saboda ba zai iya yi ba ko dai saboda matsoraci ne yana jin tsoron ɗan sanda yana jin tsoron police station yana jin tsoron kurkuku yana jin tsoron ɗauri ka a kai shi gaban alkali wannan ce kawai za su hana su zalunci amma in yau aka ce babu ɗan sanda babu kurkuku babu abin nan alkali babu to ba mamaki ka gan shi ya fi kowa zalunci kuma to wani dalili zai yi hana ko dai ya zama na dalili ne na nan duniya ko kuma a tunanin girman Ubangiji shi yasa mutanabbi yake cewa az-zulmu min shiyamin nufusi فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم واتو ذالنشي تبيع تشيدا وبنجد يهل تشي متاني لإيسا انك قوان دباء ذالنشي تسمو لون دليلي وصمو لأبقى رفنسا روقوني واتو مطولة تشيني بارئي ذالنسا قوة قوة أبقى رفنسا تو كاكا تي ربار ذالنشي باويدا ينا جين جرمان ذالنشي بني إنجي ذاك حكا نن يبن ذالنشي قصبو لإيمانسا duk yana iya yin zalincin amma yana tuna girman Allah in yayin zalinci Allah zai kama shi to shine mala yake cewa walam ma ba'atha Allahu rusulahu wa anzala kutubahu li hudan nasi wa irshadihim sara ashadduhum ittiba'an li rusuli ab'adahum an zalika yayin da Allah madaukin sarki ya aika da manzannin sa ya saukar da littafan sa domin shiriyar mutane da nusar da su kan tafarki na gaskiya صار اشدهم اتباعا للرسل ابعدهم عن ذلك sai zan wanda yafi kowa biyayya ga manzanni shine wanda yafi kowa ne santar zalunci da zalunci wato wanda yafi kowa ne santar zalunci da zalunci shine yafi kowa biyayya ga manzanni wato wanda yafi kowa bin Allah da manzansa to yafi kowa ne santar zalunci da zalunci kamar da Allah ya ce kana nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyina mubashshirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqq ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يتي متاني سن كسنتي الأمة داع فبعث الله النبيين في أبنجي أيكو دا النباوة مبشرين ما سوء البشر ومنذرين ما سوء قرقدي وأنزل معهم الكتاب بالحق يسو قد للتافي تارى رسولة قسكية ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دون للتافي أيه كنت تكان متاني شكين أبن سكي ساباني أشكين سا وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات با wasu ne suka yi sabani a cikin wannan littafi ba face wadanda aka ba su littafin bayan kuma shari'a ta zo musu bayan hujjoji bayyanannun sun zo musu bagiyan bainahum domin zalunci tsakanin su fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaq bi idnihi sai ubangiji ya shari'a da wadanda suka yi imani ga abinda su suka yi sabani a cikin sa na gaskiya bi iznihi da iznin Allah wallahu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim kuma Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici wato Allah madaukin sarki anan yana cewa kana nasu ummatan wahidatan mutane sun kasance ummatan wahidatan wato sun kasance akan tafarki guda daya sun kasance akan yanayi guda daya malamai suka yi sabani akan ma'anar kana nasu ummatan wahidatan wato wasu suka ce sun kasance akan aqida ta kwarai sun kasance akan musulunci sun kasance akan biyayya ga Allah da manzansa kamar yanda Abdullahi dan Abbas yake cewa wato tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu akwai asharatu qurun wato karnuka karni guda 10 duk a cikin karnan guda 10 mutane akan musulunci suke daga baya sai suka fadare sai Allah ya aika annabi Nuhu alaihi salam haka ummatan wahidatan wato sun zan al'umma daya mai bin addini daya sune ƴaƴan annabi Adam alaihi salam suna kan addini daya shine tauhidi suna al'umma daya akan addini guda daya shine tauhidi sai suka saba suka rika bauta ba wasu ba Allah ba dan haka anan akwai taqdirin fahtalafu fab'atha Allah wato kana nasu ummatan wahidatan fahtalafu فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين sai suka yi sabani wato wasu suka tsaya akan shari'a wasu kuma suka batta kamar yadda Allah yake cewa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu walaula kalimatu sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima hum fihi yakhtalifun cikin surat yunus wato kaga a can ubangiji ya fito da kalma fahtalafu wama kana nasu illa ummatan wahida to mutane ba su kasance ba face al'umma daya wato akan daidai akan gaskiya فاختلفوا sai suka saba to wannan tafsiri ne daga cikin tafsirin da ake wa aya cewa da mutane akan addini suke na kwarai akan tafarki suke madaidaici sai suka saba wasu suka bar tafarkin sai Allah ya aika annabawa wasu kuma malamai suka ce a kana nasu ala al-kufri wa dalal wato mutane suna kan kafirci da bata فبعث الله النبيين مبشرين sai Allah ya aika annabawa don su gyara su suna musu bishara suna musu gargadi kaga annabawa bukatar takaddidi كان الناس أمة واحدة أي على ملة واحدة وهي ملة الكفر والضلال سنة كان الدين نبتا سي الله مدوك كنسلكي أيكو النباوة دنس في اليد لذلك أكوي ونن تفسير واسمع لما يسكتي أمة واحدة أنا نفن ana nufin lokacin da suke aka fitar da su daga tsatsan Adam wato lokacin da aka fitar da su daga tsatsan ban su aka riki shaida a wajen su wa iza qadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin wato lokacin da ubangiji ya riki alkawari daga zuriyar annabi adam yayin da suke tsatsanta alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba suka ce bala kai ne ubangijin mun shaida kai ne ubangijin dan kada ranar ku kiyama ku ce ba ku san wannan ba to suka ce haka mutane da farko suke fa'tala sai suka saba a junansu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin to wannan shi ma tafsiri ne wanda wasu malamai daga cikin malaman tafsiri suka yi wa aya ma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fi rinja da tafsirin wato farko kana nasu ummatan wahidatan ay ala millatin wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin wato suna kan addini guda daya suna kan shari'a sai suka saba sai Allah ya aiko annabawa domin su yi musu albishir domin su yi musu gargadi وأنزل معهم الكتاب بالحق ألا سوكد للتافي تارد النباوان التافي ديك انشد قسكيا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دانشي للتافي نيوى متاني وكنشي كاقع شي كينا باوي النباوان نلاتي وكنشي لكشين كنسو لكران كنسو لأبين دا سوسكي غني لرائن كنسو بقاء دا للتافي ني للتافي شي زي وكنشي تكان المتاني شي زي وكنشي تكان المتاني سياسا أبين دا النباوان سكزول شي na hukunce-hukunce daga Allah yake ba wai su suka tsara wa kansu ba hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da hukunce-hukunce daga Allah suke shi yasa Allah sai ya jingina hukuncin zuwa ga littafin bai jingina hukuncin zuwa ga annabawan ba ba a ce liyahkumu ba sai aka ce liyahkuma shi littafin kenan fi makhtalafu fi cikin abin da suka yi sabani a kansa wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinat babu wadanda suka yi sabani akan safaci wadanda aka ba su bayan hujjoji bayyananu sun zo musu wato bayan Allah ya sanar da su gaskiya kuma su ne suka zo suna fada suna barin gaskiya wato gaskiyar da mutun ya santa ya batta wannan ya fadari shi yasa Allah ce bagayan bainu domin zalunci wato sun san gaskiya amma saboda zalunci sai suka ki gaskiya din فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه شيء من جدي يشير يدا ولأن سكي إيماني سوني وانا الأمة ومن جدي سيشير يدا وانا الأمة تكين أبين دسو سكي سأباني أكن سيني سأباني أكن مسلين شي جسكياني كوبا جسكيا مني ألا نونا وانا الأمة مسلين شي جسكياني سكريقو دا أبين النبي صلى الله عليه وسلم يزولش سأباني أكن النبي صلى الله عليه وسلم شيكن سأ annabi ne ko ba annabi ba yahudu da nasara suka kare tashi wannan al'umma ta gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annaba sabani akan annabi isa shi kansa yahudawa suka zage shi suka ce dan zina ne nasara suka rike shi Allah wannan al'umma kuma ta dauke shi annabi daga cikin annabawan Allah ɗaya daga cikin ulul azmi na rusul basu ba shi matsayi irin na Allah ba basu kuma kaskanta shi ba irin kaskancin da yahudu suka yi masa kaga wani abu ne da aka yi sabani Allah ya shirya da wannan al'umma a kansa haka nan batun azumi kamar yadda wasu malamai suke cewa wasu al'umman su yi rabin yini wasu su yi rabin dare wannan al'ummar ubangiji ya shirya da ita ga yadda azumi ya kamata a yi shi haka nan a cikin sha'anin juma'a kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya batar da yahudu da nasara game da sha'anin juma'a da falalarta yahuda suka dau asabar nasara suka dauki su kuma lahadi ita kuma wannan al'umma sai ubangiji ya shirya da ita ta dauki juma'a saboda haka sai ta musu fintin kau sai ta riga su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu sabiquna al-akhirun mu ne a karshe kuma mu ne a gaba اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، فالناس تبع لنا يوم مكي ده يوم تجي جمعة تامتي سيقو بي سنة نصارى بنا يهود السامو ناس السبع سيقو مباين وتجيبي سنة نصارى السامو كذا سنزم دك أباين مسكي موني أجابا to shi ma wannan yana daga cikin abin da Allah ya shirya da wannan al'umma gare shi bayan al'ummomin da suka gabace ta sun yi sabani akan sa shine fa hadallahu alladhina amanu limaktalafu fi min alhaq bi izni wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah yana shirya da wanda yaso zuwa ga tafarki ta sama daidaici. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, Allah ya ba mu huskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ayman afwa da ansa tambayoyi.